sashen Hausa na muryar Amurka ke gabatar da shirye-shiryensa daga nan ofishinmu na birnin Yamai akan mitoci 16, 21 da 25. Kuma a koda yaushe za a iya samun mu a duniyar gizo a voahausa.com ko sashen hausa.com ko ta gidajen rediyon amfani sarauniya, fara'a, nomad da lol da niya ko a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 na zangon FM dukkan su a jamhuriyar Niger sai Alpha Radio a Kumasi kasar Ghana. Jama'a assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Suleiman Muni Barma ne ke jan ragamar wannan shiri na musamman wanda ke zuwa muku daga nan ofishin sashen Hausa na birnin Yamai saboda wasu matsalolin da ake fuskanta masu alaka da bazuwar cutar coronavirus da ta sa aka rufe ma'aikatu da yawa ciki har da wasu sassa na babbar headquarter mu da ke birnin Washington DC. To a cikin shirin za a ji cewa a yayin da al'ummar musulmi ke shirye-shiryen babbar sallah ko kuma sallar layya, ƴan kasuwa a damagaramta jamhuriyar Niger sun koka a game da rashin ciniki, matsalar da ake dangantawa da rashin kuɗi a hannun jama'a. A Najeriya, tsaffin dakarun ƙasar ne ke korafi a game da mawuyacin halin da suke ciki saboda rashin samun haƙoƙin da ya kamata gwamnatin ƙasar ta basu lokaci zuwa lokaci. Sannan akwai ci gaban hirar da ta haɗa Muhammad Ibrahim Kwari da Alhaji Dudu Rahama Usa a jam'iyyar RDR Canji wacce ta yi bikin buɗe reshen ta a Kano. Kamar kowace ranar Alhamis, muna ɗauke da shirin na ƙasa ba kasawa ba da sharhin jaridin Ghana. Kana daga bisani mu karkare da sharhin muryar Amurka mai bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka. To amma a halin yanzu ga labarin duniya.
Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanku da asuba. Da fatan kun waye gari lafiya. Sunana Zahra Aminu Fage ga cikakkun labaran duniya. Shugabannin manyan kamfanonin fasaha na Amurka guda hudu, wato Apple da Amazon da Facebook da Google, sun fuskanci tambayoyi daga 'yan majalisar dokokin Amurka a jiya Laraba game da yadda suke amfani da karfin kasuwancinsu. Babban shugaban kamfanin Amazon Jeff Bezos ya kare ayyukan kasuwancin kamfaninsa da kuma kasuwar hannun jarin kamfanin nasa, inda ya fadawa kwamitin shari'a da kula da rashin yarda cewa kashi 80 cikin 100 na Amurkawa sun amince da kamfanin na Amazon baki daya. Kwamitin ya dade yana bincike game da rashin yarda da kuma gasa ta hanyar manyan kwararrun kamfanin fasaha. Bezos ya ce yanzu kanana da manya da matsakaitan 'yan kasuwa 1.7 suna sayar da kayayyakinsu a Amazon. Amincewar da abokan cinikinmu suka yi da mu ya saka a kullum suke baiwa Amazon damar kirkiro da wasu ayyukan yi a Amurka a cikin shekaru 10 da suka gabata fiye da kowace ƙasar. Shugaban Amurka Donald Trump ya sake jaddada batun amfani da maganin zazzabin cizon sauro a matsayin maganin jinyar cutar coronavirus a jiya Laraba, duk da cewa babban masanin cututtuka masu yaduwa na kasar ya karyata cewa maganin yana warkar da cutar. Hukumar abinci da magunguna ta kasar, wato FDA, kwanan nan ta janye wata doka da ta saka na bada damar amfani da maganin akan mata kin gaggawa na maganin COVID-19. Trump ya ce ya yi amfani da maganin watanni 2 da suka gabata. Dr. Anthony Fauci, babban daraktan cibiyar kula da cututtuka masu yaduwa na kasar, ya fadawa shirin labarai na Good Morning America na gidan talabijin na ABC a shekaran jiya Talata cewa manyan gwaje-gwajen asibiti da aka gudanar kan ingancin maganin hydroxychloroquine sun nuna cewa maganin ba shi da tasiri akan cutar coronavirus. Fadar White House tare da Majalisar Dokokin Amurka sun hanzarta shawarwari game da tallafin gwamnati a karo na biyu domin shawo kan matsalar tattalin arziki da kiwon lafiya a Amurka wanda annobar cutar coronavirus ta haifar. Duka bangarorin biyu sun amince da cewa ba su da wata yarjejeniya akan batun tallafin na ƙarshe. 'Yan Republican sun gabatar da kusan dala $1 trillion a cikin dokar da ake kira Hills Act yayin da ƴan Democrat suka yi amfani da dokar Heroes Act ta dala trillion 3 da aka gabatar a farkon wannan shekara a zaman farkon tattaunawar su. Majalisar ta zartar da dokar CARES Act ta dala trillion 2.2 a ƙarshen watan Maris don magance matsalar rarrufe kasuwanci da yawan waɗanda ba su da aiki a tarihi, matsalar da ake fuskanta sakamakon dokar hana shiga da fita saboda annobar cutar coronavirus. Wani tsohon alƙalin Sudan ta Kudu ya ce ya kamata a mayar da shi da sauran alƙalai 14 bakin aikin su nan da nan, bayan da wata kotu a gabashin Afirka ta yanke hukuncin cewa shugaba Salva Kiir ya kore su ba bisa ka'ida ba shekaru 3 da suka gabata. Tsohon alƙalin kotun ɗaukaka ƙara a Sudan ta Kudu, Malik Matiang Malik, ya ce yana godiya ga kotun Afirka ta tsakiya da ta yanke su wannan hukunci. Shugaba Kiir ya kori Malik da abokan aikinsa su 14 a shekarar 2017 bayan da suka shiga yajin aiki don neman ingancin yanayin aiki. Ta yi mini adalci, ba wai ni kadai ba, har ma da sauran alƙalan Sudan ta Kudu waɗanda aka kore su da kuma dukkanin 'yan Sudan ta Kudu, saboda kun san cewa Sudan ta Kudu abu ɗaya take nema, bin doka da oda, kamar yadda Malik ya shaidawa shirin South Sudan in Focus na muryar Amurka. Malik ya ce an tilasta masa ne don neman adalci a wajen kasar tun lokacin da shugaban Sudan ta Kudu ya aiwatar da wannan doka. Jami'ai a Amurka sun ce Amurkawan da suka bada rahoton samun wasu fakiti waɗanda ke ɗauke da tsabar iri da ba a tantance ko menene ba daga China, ana zargin sun fada hannun 'yan damfara na yanar gizo waɗanda aka fi sani da masu zamba.
Yawwa, to yanzu sai fagen rahotanni. A yayin da al'ummar musulmi a kasashe da dama ke shirin shagulgullan babbar sallah a gobe Juma'a 31 ga watan Yuli a jamhuriyar Nijar, masu sana'ar saida bisashe da masu kayan abinci sun koka akan rashin samun ciniki a bana, matsalar da mafi yawancin 'yan kasar ke dangantawa da rashin kuɗi a hannun jama'a, a yayin da matakin rufe iyakoki da hukumomi suka ɗauka sanadiyar annobar corona ya takaita kai da kawon 'yan kore a tsakanin Najeriya da Nijar. Wakiliyar muryar Amurka Adamagaram Tamar Abari ta aiko mana wannan rahoto.
A bana, masu rakunan na kokawa ne da rashin ciniki, cewar Abubakar Usman, mataimakin sarkin kasuwar dabbobi ta makarahuta a nan jihar Adamagaram.
Kasuwar gaskiya yauni gare ta.
Me ya kawo haka?
Wallahi rashin kuɗi, kuma da ba shiga Najeriya da shi. Da ana shiga yanzu su ya yanzu baka ta rubu raguna wannan kara wannan. Haka.
To ya zaka bambanta yawan raguna a barawar haka da kuma bana?
A gaskiya bana ta hira guna.
Na zagaya bangaren masu raguna nan ma kanwar jaci kokawa suka yi da rashin masu saye ga abin da wasu suke cewa.
To Abdulsalam Sani, to harkar ta bana dai sai a hankali dai, alhamdulillah zamu ci.
Babu ciniki.
Babu ciniki.
Ni kai a ganin ka menene ya kawo?
To mu dai misali abin da ya kawo matsala shekarar bana kamar wannan kulawar virus din.
Silanuhu, wannan raguna na ne wannan.
Ya yayo kasu.
An sai an kanana, tunda manya suna da yatsa da.
Naka nawa nawa suke?
Wannan akwai na jika 180, akwai na 175, akwai na jika 140, kanana akwai na jika 910, jika 80 da ana samu. Har 75.
Tunda ka kama ka saida ba?
Wallahi yau dai ban saida ba lago ko da ko dai ban saida ba yau. Sai dai kuma ce alhamdulillah kasuwa muna zamanin mai ka ba biya mai ka ba lantana ai samu ciniki.
Kasuwar dai ta cika makili da raguna wanda suka amsa sunan su. Na yake cibisu da wasu da suka zo sayan ragunan ga abin da suke cewa.
Ni ho ba tsaya ba zan yi zata wani indo ina ai. Ni duk abin da aka tsaya kawai in na zo in ya mini kawai so ne.
Sunan ka ga?
Ni sunana Ashiru.
Saye ne ka zo?
Saye ne na zo.
Ya wannan tilke ce zaka saya?
Ita ce zan saya.
To ya
yanzu ba a sallama mun ba. 46 na tsaya.
Ya saida maka?
Bai saida mini ba.
Sunana Sadi, zamu sai guda biyu ne mun samu da kelmin daje ta akan guda. Mun sai babba da agoga shi na yanzu.
Nawa ka sai shi?
mun sai shi jika guniya 9-1.
To ya kaga kasuwar raguna?
To kasuwa dai ba a ce ba, za a ce suna kuɗi, ba da gaskiya akwai kuɗi sosai.
Su ma dai masu kayan miya sun ce abin haka yake a bangaren su. A bana kasuwar ta sha bamban da ta bara.
Abada masu yayya wannan sallal ba gaskiya ba irin yadda muka saba bane, kamar na da dawar haka tun wajen kwasan kwana 4 ko 5 ko 6 ma kasuwar kullun cewa take. Wannan kolona ita ce ta rage ciniki irin na dadi, tunda komai yanzu mutane a matsayi babu harka, duk komai ya tsaya. A yanzu kayan nama da wanda abin da dai dan tabuwar nitsi da wanda shi ya yi kowa, tunda kowa da wanda yake da zai yanka da wanda bai yanka ba ya sai ya saya ko da kadan ne ya daka yaji.
Salisu guri mai kayan miya gaskiya yanzu abin da ya hado kowa ana sayan kamar sifar sir da celery ne sosai sosai. Albasa a tana sayuwa sosai da ma dai.
An fi amfani da kayan wukaki, adda, gatari, sanduna, kasake na suyan nama a wannan sallah ta layya.
Dini sunana saboda ga wukaki, ga adda, ga gatari, ga na nasara, ga na Hausa, ga abun gashi, ga marahuna da robobi duka da gireji na gashi da fala na suya, muna yin washi, muna sai da tame komai abin da ya shafi harkar layya, komai da komai ta da ninsu. To ma sai ne gaskiya yanzu kudi ne babu dai, baran tana zo sai.
Malam bada masu abudu ana samun ciniki gwargwado. Sai dai ba kamar na bara ba.
Su kuwa wasu mata da na samu a babbar kasuwar Dole ta nan da Magaran sun ce su fa a shirye suke sallah ta zo.
Sunana Rama, mun zo sayan kayan yaji, tafarnuwa, gishiri da tsidahu da aran mai shi ne.
Za a daka yaji na nama.
Na nama ba an Allah.
Gida ya sayi rago.
Ya saya, an sayi kayan yaji ba ga rago ba.
Sunana Nana, a shirye shiryen sallah muna nan muna yi.
Gida ya sayi rago.
Ya sayi raguna ba laye suya.
Kayan suya ko mi kin saya?
Ko mi mun saya, mun sai fala, mun sai ukake, mun sai gatar mu na datse datse.
Tamar Abari, muryar Amurka daga da Magana a Jamhuriyar Nijar.
Zamu je Najeriya, inda haɗaɗɗiyar gamayyar tsafin dakarun ƙasar ta koka a dangane da kin biyan su haƙoƙin su da gwamnatin ƙasar ta yi, duk wada irin sadaukarwar da suka yi a baya. Ga rahoton Hassan Maina Kaina daga Abuja.
About 3 months ago, the military hierarchy decided to implement and commence the payment of the bereavement allowance to a very small section of the veterans community while leaving out a larger part.
Comrade Abiodun Ruwa'i Habat kenan, da jagoran gamayyar tsoffin mayakan Najeriya ke korafi dangane da aiwatar da biyan wani allowance da tsoffin mayakan, wato bereavement allowance ga yan kadan da aka yi tare da kin biyan galibin tsoffin Dakarun. Kuma akwai bukatar aiwatar da karin fansho da ya biyo bayan karin albashi tun shekara ta 2018. Amma har yanzu babu wani abin da aka yi a kai, domin ai ka san doka ne duk lokacin da aka yi karin albashi to akan yi kuma karin kudin fansho. Yanzu kaga arrears na watanni 15 ne ya taru, sai dai kash kuma fara aiwatarwar ba a yi ba, ballantana kuma batun wani arrears, sannan sai kuma batun wani kudin arrears din da ya taru. Na sake fasalta kudin fanshon mu da ba a yi ba, duk da an biya wani bangaren sa. Kuma an bada umarnin biya tun shekara ta 2017. Kaga fa irin yadda ake watsi da mu kenan a kasan nan.
Afuba was given since 2017, so you can see how we have been neglected as it were.
Ko da yake kokarin da muka yi don jin bangaren gwamnatin Najeriya, abin ya ci tura. Lokacin da muka tuntubi jami'an gwamnatin Najeriya sun ce nan gaba kadan ne za su mai da martani. A cewar wani masanin tsaro, Eya Komodo Ahmed Tijjani Baba Gamawa, yana da kyau gwamnati ta duba wannan batu da idan basira.
Abin da za a yi a wannan abu shi ne akwai wato kudade da ya kamata a biya waɗannan kasuwoci wanda suka yi ritaya, suka ba da rayuwarsu da dukiyarsu da ƙarfinsu, suka ba da gudumawa ƙasar nan ta kai yadda take a yau. To dole ne waɗannan mutane a biya musu buƙatunsu, kuma dukkan abin da ya zamanto haƙƙinsu ne gwamnati ta duba ta biya su. Because in ka duba kawai kamar rashin gaskiya da riƙon amana, to wannan zai sa shi ya kukula ko zuciyar shi ta tsira masa wani abin da ba daidai ba, ya je wani abin da zai shiga hannun yan ta'adda ko kuma ya je taimaki yan ta'adda da sauran. Kuma in ka duba ai sun yi maganganu da dama akan allowance da ya kamata a biya su, disbursement allowance da ya kamata a musu kari na fansho da sauransu. Gwamnati ta yi kokari kwarai da gaske lokacin da gwamnatin General Muhammadu Buhari ta zo, ta gyara abubuwa da dama, kuma in dai za a yi wa gwamnatin adalci ita ma ta yi kokari kwarai da gaske. Abinda dai za a yi yanzu shi ne a zauna da su a duba koce-kocensu, a ga abubuwan da gwamnati za ta yi, ta musu allurar a ci gaba da biki wanda ba a biya ba a ba su hakuri zuwa wani lokaci a biya su. Amma a bar mutane hakan nan ba tare da an biya su haƙƙinsu ba, ina ga su ma ba a musu adalci ba, su ma 'yan Najeriya ne kuma dole su ma a shaurare su kuma a biya musu bukatunsu.
Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To a gaida Hassan Maina Kaina. Kamar yadda aka ji a shirinmu da ya gabata, jam'iyyar RDR canji ta tsohon shugaban ƙasar Nijar Alhaji Muhammad Usman ta buɗe reshenta a jihar Kano da ke arewacin Najeriya a ci gaba da shirye-shiryen zaben gama garin da za a gudanar a jamhuriyar ta Nijar a watan Disamba mai zuwa. A zantawarsu da wani kusa a jam'iyyar ta RDR canji Alhaji Dudu Rahama, wakilin muryar Amurka a Kano Mahmud Ibrahim Kwari ya nemi jin dalilin da yasa suka zabi Muhammad Usman domin ya tsaya masu a wannan fafatawa a maimakon wani dan takarar na daban.
Wato jama'a ita ke zaben wanda take so ya wakilce ta ko ya shugabance ta, ba wani bane ke tilastawa jama'a. Jama'a ce take shugaba Muhammad Usman take so ya wakilce ta a zaben shugaban kasa ya zama shine dan takaranta. Wannan abun magana ce ta jama'a,
ba ganin kun tawaye wasu haki misali
a taba toya wani haki a jam'iyyar mu, ba jam'iyyar toya haki bane. Jam'iyya ce wadda dukkan dan Nijar ya san muna tafiye da demokradiya, muna amfani da demokradiya, muna yin aiki irin na demokradiya, shine bin dokoki gaskiya da adalci, shine muke abinda jama'a take so, shi muke mata. Dama ai demokradiya mulki ne na jama'a, daga jama'a dan jama'a
shine. Ai kuma ba kaman ana ganin shine shugaban jam'iyyar nan, kuma kai tsaye yake nan nan da nan a ce an bashi takarar
shugaban jam'iyyar. Ai a Nijar shugaban jam'iyyar shine dan takarar dama. Dukkan jam'iyyun Nijar gaba ɗayan su, in an zabe ka kai ne shugaban jam'iyyar, to ba kai ne kake da sa'a kashi 99% na zama kai ne dan takarar shugaban wannan jam'iyya. Babu wata jam'iyya wanda ba shugabanta bane dan takarar da Nijar, babu.
Waɗannan matakai kuke ganin za ku dauka ne dan ganin cewa kun kwato madafin ikon nan zaben nan ya zo na shekara mai zuwa?
Wato ai ba zan zo in bayyana maka ba irin tsarin mu da za mu yi dan mu kwato mulki. Na tallatar da tsarin jam'iyyar mu, wato za ka gani a fili yanda za mu yi mu amso lokacin da za mu fara campaign din. Wannan wasu abubuwa ne na sirrin jam'iyya wanda ba za mu iya fuddowa mu gaya ma ba. Dan me za mu gaya maka, dan me za mu gaya duniya, yayin da mu muke da tsarin kowane salon yaƙi, kowanne da irin salon yaƙin sa.
Amma kun san karfin gwamnati kuma tana da kunne da idanuwa ko ina, baka ganin duk ma wani tsari da za ku yi tana kallon ku?
Gwamnati mutum ne dan adam wanda Allah nan da shi yake ba kuwa mulki yake dora yake safkewa. Ai ba ruwanmu da wannan mu.
Kada shafa wannan shiri na musamman na zuwa muku ne daga nan ofishin muryar Amurka na birnin Yamai. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Nakasa.
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 Ba kasawa ba.
Nakasa ba za ta zama kasawa ba.
Jama'a assalamu alaikum, barkanku da sake haduwa a shirin Nakasa ba kasawa ba na kowane mako, wanda ke mai da hankali akan batutuwan da suka shafi masu bukata ta musamman a kasashe masu tasowa. Shirin na kasa a wannan mako na haɗin gwiwa ne da tashar Alfa Radio Kumasi na kasar Ghana, inda Nimatu Abdullahi Yamboni ta tattauna da wata matashiya mai bukata ta musamman. Ga yadda hirarsu ta kaya.
Kamar yadda masu iya magana ke cewa, na kasa ba gazawa ba. Samira Umar matashiya wadda yake mai nakasa ne, kuma nakasa bai sa ta gaza koyan aikin hannu ba, na samu damar tattaunawa da ita, inda ta koro min yanda ta tsinci kanta a cikin hali na nakasa.
Sunana Samira Umar daga Ghana. Nakasa ni nakasa ne, kuma bai bar na give up in life ba. Na tashi ode ban san inda aka fara ba, amma an ce ni alura ban na zama nakasa. Wanda na tashi ma na bata bar ni banza ba. Ta sa ni makaranta, ta sani su ko dubai na ce diwa ba ma na kare SS ko da na kare, kuma cikin koki Allah na samu taimako. An ce an gwada mu yanda ake aikin annu, aikin gis jigijen da mata ke sa na kugu na biya na komi, ana komi da shi insha Allah na iya dole na koyi ban kare ba, kuma ban bude son kaina ba, kuma ban give up ga mutane ba su so su see ko a ganganna yin tare shi gurare kuma wurin yan bank su kan yi ni si odo da ba su sai shige wa amma ina godewa kuma nayi aikin annuna wani ya si wannan ma ya bani hook kuma na da long way to go wanda ina gida ban za koyi na akwai karamin fridge mu na sa dan siro soburo ana zuwa si odo da kudin da ke sai 1000 kananan kudi na ma alhamdulillah rabbil alamin ya tanye ni sosai ko shi na fadi mako wa inda kana da na kasa gidanka kaka bar me shi ya give up mu musu suna da passing da rasu play ko kuma muna da passing da damu play so shi ni dai ni na kasa na alhamdulillah rabbil alamin nagode ma Allah kuma ban boye kaina
to ke ma kina bara ko kuma a sana'a annanki da kike yi shi kadi ne kika dogara kai
Farko dai kowan jin mashin te masallaci wani gidan kalle gaskiya guda yi man ban da wani rana ka gani na koyi na ko mutane ko na gani na so na bani suka bani na karbi isha mallau tun da dai ba na roki ba su suka baya amma ko wannan ban sa shi kaina aka ba wanda ya sani ya sani
ba sai ne ba ki sa shi cikin kanki ba
kamar yawo barabara ba sa shi cikin kaina aka ba da wannan kai kana neman abu baka san wanda zaka ruwa dinga sai ka je da roki gwani ka je ka fall unknown the wrong person idan maka lalenci ko wani abu a'a
kushi ba to wato ya iyayenki da yan uwayenki kuma ke zama da ke
alhamdulillah muna zama kuma banta mashin mun tamani mai ciwo ne ba domin da nake da su kuma aikin gida kuma mamma ne wata tushe ne ba ta gwada mai aka ce tuba yin tuka ne na yanda amma aikin gida irin tashin shari da yake mu abu da yake yi ko mai ma yaro wanka manya da kace ba wani lafiya gare ta wani shigon ta mi da yin yaro ma ko mi ne ya bu kuma karan dafa binci nan ci
masha Allah to wani kira zaki ma yan uwayenki na kasa su wanda su sun sa kansu barace ba su neman aikin hannu su yi sun dogara ne kan bara
a gare su gare ne gare ka bi da aikin hannu ga aikin hannu kan kai yau in ka sai ka ci gobin ba shi ka kuma ya gama ne ka dogara ma bara titi mun gari banda yake baban tsoro aka kana zaune kan Allah ya kiyaye lori ya titi ko wani ko da kai na da ka bi da kanka to shi ni dai kullun na fada wannan wuri dai kuma su tsaka su sa kanka cikin mutane don ka ga motivation na kai da ka motivate kanka wani ya motivate ka din na roƙon su su bari kowa koyi sana'a
burin ya mace ne duka ta yi aure ta zauna a gidan mijinta ko yaya Samira Umar ke gani na rashin yin aure nan ma ga abinda take cewa
kake so batun aure kuma mun san komai lokaci ne ka fara cewa wani kariya ne lokaci ne komai tunda Allah ya alince mu kuma kowa da sani Allah ya bashi ban fidda samani ban aure ba insha Allah na san lokaci ne Allah kuma ne masani muna roƙon Allah inda ya kawo na gari wanda zai ji tausayin mu inda muke ga duka mai shi doke mu akan nan bai cewa ya gaji da mu ko menene kuma mutanen mu da kansu ma ba ta cika son na kasa ba ta kwana kasa ko ba ita ta yi kanta ba ba ita ta ce Allah ya alince ta na kasa ba kuma mu kuma na kasa kwanda Allah ya muna shi Allah ya muna wani sadakan da bai yi bawa bai yi saki ni ba mu da muni ba kushin ni na kallon lokaci ne kushin kai na kasa ne kaga bar kanka zama banza ana jusin ka kama kanka komai lokaci ne kushin ni kullun na fara ce ni ban san komai ban san ban ta zuwa makaranta ban san komai duniya makaranta ya gwada min abu guda shine lokaci kushin na yi mani lokaci ya kai ni ma Allah ya bani miji ni kuma aifo halima da tattaba ko ni mana roƙon Allah ya bani
to a cikin haka kina iya samun maza da ke nuna miki soyayya ko wani abu haka
okay akai ne aka ka dai wani shi ina son kaza kuma kai wance wai na kan phone da su abin gannan wani ne amma sai ban fi da samani ba na san lokaci ya kai me gaskiya dai ko ka san ji malami na ce ko ka da kini ka ba ka rufe wuranan ka ranan ka ne ba wurin boyewa in ranan ya kai sha ma Allah na san me gaskiya don mun roki Allah ya kawo mana me gaskiya ba mu san me kada wani ne tushe mu kace na yi imani da Allah lokacin ya kai in rana na ya tashi Allah ya kawo mai shi ko ina yake sai da ban ce talaka ko mai kuri ba ko wani ciki Allah mana saraka da shi
to masu sauraro nan zamu dakatar da wannan shiri a yau sai a makon gobe za ku ji ci gaban wannan tantaunawa a madadin Nimatu Abdullahi Yamboni ta Alfa Radio Kumasi da bakuwar mu Samira Umar da ni da duka abokan aiki muke ce da ku sai an jima Madalla ga Ridwan Abbas nan dauke da sharhin jaridun Ghana.
Nana Akufo-Addo ya takuka abin kwarai fiya da duk saura inji Baumia. Jaridar Daily Guide ta rubuto wannan labarin. Mataimakin shugaban kasa Dr. Mahamudu Babuya ya kankama nasarori da shugaba Nana Akufo-Addo ya ciyo. A cikin wani jawabi ranar Talata 28 ga watan Yuli shekarar 2020 ya nuna cewar Nana Akufo-Addo ya yi abin kwarai ainihin. Zabi da ya saura wadiyan Ghana a ranar 7 ga watan Disamba shine tsakanin John Mahama da Nana Addo Dankwa Akufo Addo. Godiya tabbata ga Allah dukkan su suna da tarihi. John Mahama a matsayin mataimakin shugaban kasa kuma shugaban kasa shekaru 8, Nana Akufo Addo shekaru 3 da rabi a matsayin shugaban kasa. Ya nuna cewar maganar baba tun abin da kake fada a lokacin da kake dan adawa ne ba, amma abin da kai lokacin da ka karbi ragamal mulki ne. Mahamman da rinka bayar da kwandila haka kawai barkatai, inji ufuriata jaridar The Chronicle ta ruwaito wannan labarin. Jaridar take gwamnatin da John Mahama ya jagora ta tsiri ɗabi'an bayar da kwandila haka barkatai babu tsari. Ministan kudi Ken Ufuriata ne ya bayyana haka. Cigaban da aka samu yace na da nasa koma baya, kamar yadda gwamnatin Akufo Addo ke neman hanyar biyan waɗannan basussuka. Game da abin da ya ce ne suka karɓi mulki akwai kimanin Ghana cedi biliyan 11 zaune bashi da gwamnatin da ta gabata ta bari a baya. A cikinsa Auditor General ta halatta cedi biliyan 6.5. Masu abin hawa sun amince su rage kuɗin hawa mota da kashi 10 a cikin 100 daga ranar 1 ga watan Agusta. Labarin da jarida Daily Graphic rawaito kenan. Jaridar ta ce masu abin hawa sun amince su rage kuɗin hawa mota da kashi 10 a cikin 100 somi daga 1 ga watan Agusta shekara ta 2020. Wannan ya biyo ra'ayin gwamnati ne na kawo sauki dangane da lamarin COVID-19, inda tare da kuma bari masu motoci din su rinka kwasan mutane yadda suka saba kwasa a da. Shugabancin kungiyoyin sufuri sun sadu a nan Accra ranar Litinin 27 ga watan Yuli shekara ta 2020, sa'annan suka amince akan wannan ragowar. Ita kuwa jaridar Ghana Times wannan labarin ta rawaito kasar Ghana ta yi bukin ranan en da wannan sharhi na jaridar Ghana Times. Muka iso karshen sharhin jaridun na yau. Ridwanul Lamuk Tara Abbas, sashen Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.
Yanzu kuma sai shirinmu na karshe, wato sharhin muryar Amurka mai bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka.
A cikin watan Yuli ne ake bukin cika shekaru 70 na dangantaka tsakanin Amurka da daular Cambodia. To ranar 11 ga watan Yuli shekarar 1950, lokacin da aka kulla dangantakar diplomasiya tsakanin kasashen biyu, Amurka da Cambodia suke aiki tare domin kyautata rayuwar mutanen Cambodia. A wasu lokuta dangantakan kasashe biyun ta yi sanyi dangane da rikici 'yan bindiga a yankin. Duk da haka Amurka na ci gaba da taimakawa mutanen Cambodia har ta hanyar yunkurin kungiyar kasashen kudu maso gabashin Asiya a shekarar 1980 na cimma daidaiton siyasa, wanda ya kai ga sanya hannu akan gagarumin daidaito da aka cimma a shekarar 1991 a wani taro a Paris. Yayin da aka kafa gwamnatin daular Cambodia da aka zaɓe ta ta hanyar demokradiyya a ranar 24 ga watan Satumba shekarar 1993, nan take Amurka da Cambodia suka sake kulla cikakkiyar dangantakar diplomasiya. Amurka ta ci gaba da taimakawa hukumomin demokradiyya da kuma shirye-shiryen mutunta haƙoƙin bil'adama a Cambodia. Kasashen biyu sun yi aiki tare wurin ƙarfafa alaƙar cinikayya da gudunmuwa ga tsaron yankin da duniya baki ɗaya. Amurka ta taimakawa shirin Cambodia na rage yawar cutar kanjamau da wasu cututtuka masu yaduwa da inganta samar da abincin gina jiki ga iyaye da yara da kuma yaki da safaran mutane da rashawa, sai kuma magance matsalolin muhalli da kyautata albarkatun ƙasa da kuma raya tattalin arzikin ƙasar. A yau da ake fama da annobar COVID-19, gwamnatin Amurka ta riga ta ba da taimakon dala miliyan 11 ga shirin kiwon lafiya da yaki da cutar a Cambodia, kada ta rage mata radadi sakamakon annobar. Amurka ta zuba jari da ya kai kusan dala biliyan 3 a cikin shekaru 30 da suka shuɗe wurin taimakawa Cambodia ta farfado daga yaki, a cewar jakadan Amurka a Cambodia W. Patrick Murphy a wata hirarsa da sashen Cambodia na muryar Amurka ya samu. Yace ina ganin mun ga tasirin wannan alaka.
Cambodia has been very prosperous. Economic development has increased and relatively stable and peaceful.
Yace ayyukan raya tattalin arziki sun karu kana an samu daidaito da zaman lafiya. An yi shari'an cin zarafin jama'a da aka yi a baya. Lamari mai muhimmanci ga tsarin bin doka da oda yayin da kasar ta jinginar da tarihin ta na baya kana ta tinkari gaba. Mun ga ribar gudunmuwa da muka bayar a fannoni da dama kamar fannin ilimi da kiwon lafiyar jama'a da muhalli da tsaro da haƙar ma'adinai da kuma wasu fannoni na taimakon jin kai. Gwamnatin Amurka a cewarsa ta himmantu wurin ci gaba da taimakawa mutanen Cambodia wurin daidaitawa da tabbatar da adalci ga ci gaban tattalin arziki da jama'a. Wannan shine sharhin muryar Amurka wanda ya bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka.
Tamasararo da haka muka zo karshen wannan shiri na musamman da muka kawo daga nan birnin Yamai a sanadin matsalolin da ake fuskanta a babbar tashar mu dake birnin Washington DC. A madadin dukkan ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka, ni Suleiman Muni Barma ke ce da ku, mu ne lafiya.